This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma za a jin sashen Hausa ta gidajen rediyo amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Dalol ko kuma Niya. Akan internet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sunana Bella Habib Giladanci ina tare da Maryam Dauda muna fata ku huna lafiya yau Alhamis 7 ga watan Mayu Maryam ba mu kan labarin
wani sabon rikicin siyasa a kasar Burundi yayi sanadiyar mutuwar mutum daya da raunata akalla mutane uku jama'an Amurka da na Saudi sun ce a tsagaita wuta a Yemen inda fadan da ƴan tawayen Houthi ke yi ya tilasta dubban jama'a tserewa daga kasar A can kasar Burtaniya kuma masu kada kura'a sun rufi rumfunan zabe yau Alhamis dan yin zaben ƴan majalisar kasar.
To madalla jama'a bayan labarin duniya.
Ni dai a rayuwa na ina so in ilimin taimaki al'ummar mu.
In ka gama karatu me kake son ka zama?
Shugaban kasa.
Ɗaya daga cikin barayin rigingimin Boko Haram kenan za ku ji labarin sa. Banda cutar tsankarau menene kuma yake faruwa ne a jamhuriyar Niger?
Wannan muratsun tsaye tabba ita ce muratsun tsaye kuma irin wanda aka samu.
Babu shakka sannan mayakan Boko Haram ma sun kai hari a kasar ita Niger din a kwanakin baya za ku ji abin da ya faru kuma Jimai Ali za ta kawo shirin sai bango ya tsage amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum wani sabon rikicin siyasa a kasar Burundi yayi sanadiyar mutuwar mutum daya da raunata akalla mutane uku yayin da ake ci gaba da yin zanga-zangar kin amincewa da kudirin shugaban kasa Pierre Nkurunziza na sake tsayawa takara karo na uku shaidan gani da ido da jami'an kungiyar bada agajin Red Cross sun faɗi cewa rikicin na baya-bayan nan ya faru ne yau Alhamis bayan da ƴan sanda suka yi kokarin shiga tsakanin masu goyen bayan shugaban da masu adawa da shi a Bujumbura babban birnin kasar Amma kwannan ne kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin cewa ta amince shugaba Nkurunziza ya sake tsayawa takara karo na uku abinda ya harzaka ƴan adawa waɗanda suka ce hakan ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar. A jiya Laraba ne Mr. Nkurunziza ya dauki alwashin cewa in har aka sake zabar sa shine zai zama karo na ƙarshe da zai sake tsayawa takara. Ya kuma yi kira ga ƴan kasar da su daina zanga-zangar da suke yi. Yana mai cewa akwai muhimmanci a yi zaben ranar 26 ga watan Yuni nan mai zuwa cikin kwanciya hankali. Akalla mutane 13 ne suka mutu tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 26 ga watan Afrilun nan ranar da shugaba Nkurunziza ya sanar da cewa zai sake tsayawa takara.
Jami'an Amurka fa da na Saudi sun amince tsagaita wuta a can kasar Yemen inda fadan da ake yi da ƴan tawayen Houthi ya tilastawa dubban jama'a tserewa daga gidajensu. A wani taron manema labarai a birnin Riyadh yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka da takwaransa na kasar Saudi wato ministan harkokin waje kenan Abdul Jabbar sun ce za a yi ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 5 a Yemen domin tura kayayyakin jin kai. Sun kuma bayyana cewa za a sake sabunta yarjejeniyar tsagaita wuta bisa ga halin da ake ciki. Mr. Kerry ya furta ya ce, "Kasar Amurka tana kira ga ƴan tawayen Houthi da ma masu goya musu baya waɗanda ake gani suna amfani da ikonsu. Kada su bar wannan damar ta kubuce musu domin gani fa an cimma buƙatocin jama'ar Yemen da kuma neman hanyar warware duk wata matsala a cikin kwanciyar hankali." Ministan harkokin wajen Saudiya ya faɗi cewa tun da farko dai ba a tuntuɓi mayakan bane domin a samu a daidaita da su waɗanda kuma ake kyautata tattalin suna samun tallafi daga ƙasar Iran domin a ji ko za su goyi bayan tsagaita wuta ko kuma a'a. Ya ƙara da cewa sanar da ƙarin bayani da ake yi na ƴan kwanaki masu zuwa shine zai sa a gani ko za a iya samun shawara a tsagaita wuta ko kuma ba za a samu ba a can ƙasar Yemen. Ministan ya rufe da cewa yana fata ƴan tawayen na Houthi za su yi tausayin jama'ar ƙasar wajen goya musu wannan shiri baya domin a samu a kwantar da hankali.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Masu kada kuri'a a kasar Burtaniya sun nufi rumfunan zabe yau Alhamis don yin zaben ƴan majalisa, abinda ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa yanzu haka ba za a iya hasashen sakamakon zaben ba. Sakamakon ra'ayoyin jama'a na jiya Laraba ya nuna cewa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Prime Minister David Cameron ta samu goyon baya daga kashi 33 daga cikin 100 na masu kada kuri'a a Burtaniya. Ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta Ed Miliband na bayanta da maki ɗaya. Ra'ayoyin na jama'a sun nuna cewa sakamakon zaben ka iya tilasta ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu kafa gwamnatin kawance wadda da wata wato da wata daga cikin sauran jam'iyyun da ba su da kujeru da yawa a majalisar mai kujeru 650. Masu nazari sun ce wannan zaben na Burtaniya shine mafi wuyar hasashe da aka taba gani kuma yana da muhimmanci.
Jami'an kasar China a birnin Chengdu da ke kudu maso yammacin kasar sun ziyarci ofisoshin kamfanin Uber a zama wani bangare na fadada bincike akan kamfanonin na motocin taxi. Wata mai magana da yawun kamfanin sufurin Chengdu ta ce jami'an sun gudanar da hirarraki kuma sun kuma tattara bayanai ma lokacin da suke wannan ziyara da suka kai jiya Laraba amma bata bada wani karin bayani ba. A makon da ya gabata dai yan sanda sun kai sumami a ofishin birnin Guangzhou da ke kudu maso kudancin ƙasa kenan. Kafofin yaɗa labarai su ma sun bada labarin cewa jami'an sun gudanar da bincike akan ko an bayawa wannan kamfani lasisi ta hanyoyin da suka kamata ko kuma a'a. Kamfanin na Uber na aiki ne a birane guda 8 a can kasar China, ciki har da Beijing da Shanghai. Amma duk da haka kuma masu amfani da motocin da ya ba su da yawa idan aka kwatanta su da sauran takwarorin aikinsu kamar Kodai da She da kuma Didi da She. A shekarar ta gabata ne babban kamfanin ya ce na shi yanar gizo kenan a can China na Baidu ya ba da sanarwa cewa zai sayi hannayen jari na kamfanonin taxi da cibiyarsa kenan Amurka. Amma an bayyana cewa darajar waɗannan kamfani ya kai dala biliyan 40. Yanzu haka dai kamfanin na Uber yana da fama da ƙararraki a wasu ƙasashe akan gasa mara ma'ana, amma kuma ana ta korafi dai akan direbobin da ba a tantance su ba kamar yadda ya kamata.
Daga ƙarshe kusan fiye da gidaje 30 ne suka lalace jiya Laraba bayan da jerin wata muguwar guguwa ta shafi jihohin Oklahoma da Kansas da kuma Nebraska da ke yankin tsakiyar yammacin Amurka. Yawancin ɓarnar dai ta auku ne a jihar Oklahoma, musamman a wajen babban birnin jihar. Jami'ai sun ce akalla gidaje 35 sun lalace sanadiyar muguwar guguwar wadda ta shafi kudu maso yammacin birnin na Oklahoma da yammacin jiya Laraba. An kuma ba da rahoton cewa ɓarnar ta shafi wani gidan ajiye damasa. Guguwa ta biyu da ta faru a daren jiya Laraba ta kifar da motoci da ke kan hanya, ta kuma lalata wayoyin lantarki da ke kusa da wurin. Ya zuwa yanzu dai babu labarin mutuwa ko jakata. Guguwa kuma ta taho da ruwan sama a birnin na Oklahoma, abinda ya sa hukumar nazarin yanayi ta kafa dokar sa ido akan ambaliyar ruwa.
Baki da labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Jama'a har yanzu fa mayakan Boko Haram na ci gaba da kai harhare saboda sun kai hari can jamhuriyar Niger a baya-bayan nan, duk da cewa sojojin kawance na kirarin samun galaba akan waɗannan mayaka. Abokin aiki na Abdulaziz Adili Toro ya tuntuɓi ɗan jarida a jamhuriyar Niger Lawan Bukar, inda ya tambayi Lawan ko menene ya faru. Shine Lawan ya ce
wato tun shekarun jiya ta dare kenan ka ga ranar kamar Talata a dare, misali zuwa ƙarfe 9 ake kan ƴan ƙungiyar Boko Haram sun zo garin wasan kuku da nan can kamar wajen kusan Boso kamar kilo 30-40 zuwa 40 haka. An kace sun kashe mutum 5 kuma sun ɗauki mota 2, sun toye mota guda kuma sun toye wasu ƴan garuruwa haka. So lalle har yanzu dai gwamnati bata bada bayanin wannan kin ba, amma kuma gwamnati sun dauki matakai kwarkwara tunda jami'an tsaro ko ina an watsa su dan saboda wannan abun kala yauka na.
To wannan mutanen Boko Haram ne suna cikin Niger ne ko cikin Nigeria ne?
Gaskiya Abdulaziz ba wanda zai iya ce maka suna cikin Niger ko suna cikin Nigeria, amma yawanci tsammanin da ake sai dai ko daga Nigeria ne da suke zuwa wannan tadin su koma.
Kirar Abdulaziz Adali Toure kenan da lawan Bakar dan jarida a Niger. To har yanzu fa muna kan wannan batu na Boko Haram. Saboda makonnin baya sojojin Najeriya tare da taimakon na kawayen kasashe na ci gaba da ceto mata da yara daga dajin Sambisa. To tambayar nan ita ce ina makomar marayu. Gwamnatin jihar Kano dai ta bude wata makaranta ta musamman domin waɗannan yara. Wakilin murya Amurka Baraka Bashir ta kai ziyara wannan makaranta. Jama'a ga baraka.
Daliban waɗanda shekarunsu ya faro daga shekara 4 zuwa 7 sai dalibi ɗaya da ya kai shekaru 12 an ba su makwanci da abinci baya ga kulawa ƙarƙashin gwamnatin Kano. Su dai waɗannan dalibai waɗanda matsalolin yanta da ƙayar baya da ya addabi jihar Borno a wurare daban-daban da suka danganci Chibok da Masak, Baga da sauransu. Ya sa waɗannan yara suka rasa iyayensu ta hanyar mutuwa ko bata ya kuma tilasta musu zama marayu. Ko me fatan waɗannan dalibai da ma yadda suke ji?
Ni je a rayuwana ina so in yi ilimin taimaki al'ummarmu.
In ka gama karatu me kake son ka zama?
Shugaban kasa.
Me yasa kake son ka zama shugaban kasa?
In taimake 'yan kasanmu.
Mallam Yahaya Salisu shine headmaster Konkosiya Orphan Primary School. Ya bayyana yadda suke mu'amala da waɗannan yara.
Eh to kin san da ke su yara ne yanzu. Yawanci dai suna tunanin abubuwan da ya faru. To da aka iya kira cewa Boko Haram sun cuce su. Ranar Monday ma na dauko mu babur ina ce nan ce yaro yanke mun shi. Ina ga ganin cewa mun ga sabon Koran sun cuce mu. To ban san me ke tunanin ko ba sai yana da irin wannan babur din ne. Kin ji din ce Boko Haram sun cuce mu. Kin ga fara kwallo. Din ga fara kan masu ko sai na kiran sa na kawai nan open na gani ga bashi dan lallashi haka dai.
Ko me ya ji hankalin gwamnatin jihar Kano wajen bude wannan makaranta ta marayu a birnin Kano? Mun samu zantawa da gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso dangane da wannan batu.
Shi harkar ilimi yana da lokaci. Idan dan shekara 6 ka bashi shekara 6 ya shekara 12 to zai wahala ya shiga makaranta ya fara primary. Za a ga yayi girma domin a lokacin ma akwai waɗanda suke ƙanana waɗanda za a iya sawa a ciki. To shine ma ga ya dace mu yanayin mu duk da mu ma muna da matsaloli irin namu na yanda zamu inganta harkar ilimi a jihar Kano to amma sai muka ga ya dace mu dauko koda mutun 100 ne yara muka dauko su abinda ya ja hankali na kenan sun samu gado sun samu katifa sun samu mayafai na rufa da shimfidawa to kin ga ya nuna cewa inda suka fito sun fito ne daga cikin gurin da dukkanin wa'annan abubuwa ba su da shi
ko da yake headmaster Yahaya Salisu ya ce wannan makaranta ta marayu na bukatar kulawan gwamnati da ma masu hannu da shuni domin tafiyar da ita yadda ya kamata. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.
Madalla a gai da baraka jama'a na tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a gogon yanzu karfe 11 ne na ranar da mintuna 13. Kasar Niger fa a halin yanzu na fama da matsalar Boko Haram da kuma sankarau. To ga wata sabuwa kuma ta bullo mada tsuntsaye. Shaibu Mani wakilin murya Amurka ne a birnin Maradi.
Bayan bintike na ƙwararrun likitoci daga kasar Italiya ta tabbata gaskiya cewa mara tsuntsaye ce ta barke a cikin wata gonar kaji da ke nan birnin Maradi. Darakta Salihu Isyaku na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi na jiha ya tabbatar da haka.
Wannan mara tsuntsaye tabba ita ce mara tsuntsaye kuma irin wadda aka samu a shekaran jiya nan Kano cewa da virus H5N1 kuma wannan virus tabba shi ne annan yana sirkule a cikin wannan farma ta gidan gona da mun ka samu wannan barakaci.
To akwai shi da illa babba ga mutane?
Mara tsuntsaye wadda aka ce ma H5N1 sannan ita ce ake cewa automa pathogen tana iya kama mutum saboda akwai lokacin da ta canza yanayi har ta zanta samu illa ga rayuwar dan adam.
Twitter da likitoci suka ce tana iya kadama bil adam mudu madauki kokarin matakai ba. Sannan wani irin nau'in matakai ne kuka dauka da rakata na maktar kare lafiyar dabbobi na sha Mallam Salif Isyaku da amsa.
Deja abin da a saura cikin 4,440 din kaza 233 ne kai an toye su an gina rami an turbude shi kuma kwannan wajen 29 ne an kona su akwai kuma kwai wanda suke cikin mashin ta kyankasa wajen 28,800 kuma wayannan kwanduka an huddo su an toya kenan a cikin gonar shi yau ba dan kwai ko dan kaza guda da ake yawo cikin gonar an sa kuma magunguna an hesa ta ko ina ta ganin cewa wannan kwaya cutar ta tsaya daga nan cikin gonar sannan kuma an dauki matakai a cikin gari na Maradi duka inda muke tsammanin adda kaza ake kiyon kaza mun dauki shi neman aika za su tabbatar muna cewa ciwon nan ya yadu cikin gari ko bai yadu ba
ku masu hadarar sai da kaji me za ku ce akai
to mu dai matsala ce gare mu. Me yasa matsala ce gare mu? Saboda mu dai ba mu da inda zamu neman wani abinci ta bangaren kazagganan ne muke samu abin zamu ci mu biya mu kamar bukata.
Shaibu Mali, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Madala a gaye da Shaibu Mani. Jama'a ga jimai.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jimai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tuna da Rakiya dake Kaduna zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
To tambaya ta nan shine zan sunana Jamila Aminu Biyali.
To malama Jamila, muna jinki.
To zan so in san shin me ke sa yawanci mata idan kunga suna da suna biyu a fakkoce ta kumbura.
Ai to Hajiya Jamila, abin da ke faruwa shine wato masoyawancin mata idan suna da juna biyu akwai wasu sinadarai da ke cikin su da ke karuwa, wato sinadarin su estrogen da progesterone da ke cikin wato mace tana da juna biyu yakan dan karu. To wa'annan sinadaran suna da wani yanayi da suke sa mace ruwa ya karu a cikinta, wato ya kara tsaya mai kwanta tare shi sai ya rika taruwa. To wannan na daga cikin abubuwan da ke sa shi ga tsibirci makayancin tana da juna biyu a hutuna kumbura. Amma bincike kuma ya ƙara nunawa cewa sabili da rashin abinci mai kyau a kusan fiye da rabin mutane mazauna a arewacin namu yakan kasance suna cikin yunwa, wato malnutrition. To sai ya kasance a lokacin da suka samu juna biyu wata sabuwar lalura kuma ko kuma wata sabuwar nauyi ta ƙara tasowa a kan wannan a jikin nasu. Su ba su da isasshen jini, rashin jini shi kansa shi ma yana iya haddasa wato kumburin kafan. Wannan yana daga cikin dalilan da ake samun wato kumburin kafa ga mace mai juna biyu.
To galibi idan kaman irin wannan mace din ta je asibitin aka duba ta, akwai abin da za a iya yi mata ko?
Ba kwarai, idan mace ta zo asibiti dama duk cikin abin da yasa kenan ake cewa su je awo, domin wajen awon nan malaman asibiti za su duba su gani inda kumburin kafa akwai magani, za su duba shin ko da hawan jini ko babu. Inda hawan jini za a fara ba ta maganin hawan jini. In kumburin kafan ne za a duba fitsarinta, za a duba karfin jininta, za a duba yawan jininta, duk a duba a auna. Inda aka samu akasi sai a gyara. Alal misali in aka duba hawan jini da shan jini sai kuma sai a ba ta wato maganin kwayoyin ƙarin jini.
To malama Jamila, kin gama tambayar ke?
Ina nake sa in ji wasu na ganin cewa yawan cin abinci da gishiri yana sa wannan kumburin kafa, har sai kaga ana cewa mata idan an ga kafar ta kumbura a ce rage cin gishiri, ya abin yake?
To likita.
Na'am. Eh wato gishiri kansa shi ma yana da cikin sinadarin da dan adam ke amfani da shi da ke iya tara ruwa a cikin dan adam. Amma ba wai a kowane lokaci aka ga cewa mace na da kumburin kafa, musamman in dai da juna biyu ake tuhumar gishiri ba. Sai dai idan tana yawan cin gishiri, to za a ga alamar ta cewa za a ga jininta ya hau. Domin a lokacin awo in aka auna jininta za a ga cewa tana da hawan jini, to za a san cewa tana yawan mu'amala da gishiri ne ko kuma wani lalura yasa da jinin ya hau sosai, a bata maganin da zai saukar da wannan hawan jinin. Amma ba wai a kowane lokaci bane da aka ga mace mai juna biyu tana da kumburin kafa a tuhumar gishiri ba. Yana yiwuwa sinadaran nan ne da mai magana da farko suka fi yawa a jikinta, ko kuma rashin jini, ko kuma rashin abinci isasshe a jikinta.
To malami na gaba ko kuma malama na gaba, bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni tambaya ta ita ce shin me yasa mutane yanzu suke yawan kamuwa da cutar kansa, shin yana da nasaba da irin abincin da muke ci a nan gida Najeriya?
Ne sunan malama?
Sunana Baraka Bashir.
To likita, ka ji tambayar ku?
Ne, na ji tambayar malama Baraka. Wannan maganar kansa kamar magana ne da ni na hawan jini. A da sai dai a ga mace nono ya kumbura ya fara rubewa sai a ce mashi daji, ko kuma a kira shi wani abu daban, ba a san me ya faru ba. Amma ko da yake akwai asibitoci, to wannan kasancewar akwai asibitocin shi yasa sai ake yawan fahimtar cewa ai ciwon kansa ne. kuma mutane da yawa yanzu domin fatiwa da ake yi da kuma ƙara bayani da ake yi cewa a rika zuwa asibiti ana aunawa, to mutane da yawa sun ansa wannan kiran suna zuwa ana duba da mutum ya ga ƙurjin da bai saba gani ba, ko kuma ya ji wani wayi na fitowa daga jikin shi da bai saba gani ba, to sai ga za su zo asibiti auna su, sannan kuma za a gane cewa mai yiwuwa kansa ne. Sa'annan kuma yanayin zamani yadda aka kai bayan ba cikin bayaninta, ire-iren wato amfani da kayan abinci da muke yi yanzu kamar shan taba ya karu, shan giya barasa ta karu, mu'amala da wasu abinci irin wanda ake ce refined food ya karu. Sa'annan abubuwa da yawa wanda suke iya kawo kansa suna nan cikin wato yanayi amfani da su ya karu, wanda su ma suna haddasa wato kamuwa da ciwon kansa din. Sa'annan kuma dai wato ana yawan zuwa asibiti domin a auna jiki, shi yasa ake yawan gane ya cewa kansa ya karu.
To me tambaya na gaba?
Assalamu alaikum, sunana Shehu Wari. Yawan ciwon kafa ne haka da yake damuna, musamman idan na zauna akan benci haka ko akan kujera na zuro kafafuwana, ba zan yi minti 10 ba ko 15 sai in ji tana yin zafi. Na je na ga likita, an ce da ni a auna jini a auna fitsari, to duk an auna an bani magani na sha. To amma ni wani lokacin dan ban samu bacci ba sosai da daddare, to sai wannan wunin, to zan wuni kafata tana ciwo haka, ko kuma idan na je yunwa in ci abinci da wuri ba, to sai in ji kafata tana yawan ci. Wai me yake kawo min wannan yawan ci?
Alhamdulillah, ina jin kuma kusan ka ba da ansan cewa in baka samu isasshen bacci ba ko idan akwai gajiya kwarai a jikinka tana samun wannan ciwon kafa. To kusan mu zan ce yana da cikin abubuwan da ke iya kawo ma hakan, amma babban abin da ke yawan kawo ciwon kafa ga matashi ko kuma wanda ya dan manyanta shi ne abin da ake ce ma arthritis. Wato idan kana karami akwai wasu duk tsakanin kashi da kashi akwai abin da ake ce ma wato cartilage, kamar abin da a Hausance muke cewa biscuit bone ko tuntuɓe shi haka, wanda shi ke hana kashi gugan kashi. To idan aka fara manyanta aka fara kai wasu shekaru, za a ga cewa wannan cartilage din ko tuntuɓe shi ya fara narkewa da hankali. In yana narkewa da hankali sai kashi ya fara gugan kashi. Shi yasa akasari za ka ga da ƙyar za ka ga tsoho wanda zai ce maka baya ciwon kafa ko gwiwa ko ciwon baya, domin a wannan shekarun wa'annan tuntuɓe sun soma narkewa kashi na gugan kashi, kuma ba yadda za a yi a maida su wa'annan narkewan da suke yi, sai dai kawai a rika ba da magani da zai warkar da su. Amma ina ba ka shawaran ka kare zuwa a duba ka asibiti, domin akwai kada wato dalilai daban-daban da ke iya haddasa ciwon kafa ga matashi. Yana iya yiwuwa sanyi ne kawai, don yanayi idan akwai sanyi a gari za a ji kafafunka na ciwo wani lokaci. Wani lokaci kuma ina da nasaba da rashin motsa jiki, wato rashin yin exercise, wanda so da yawan mu za ka kasance za ka cewa mun kasance masu zama ne wuri ɗaya, ba mu motsa jiki, mun tashi da safe ba abin da muke yi, sai dai mu yi aikin makaranta ko office ko wani abu dai, amma ba wanda zai dan sa mu dan motsa jiki mu dan yawata jikinmu ya ji ne zaga jikinmu kuma jikinmu ta yi sarari ba.
Kafin mu je ga mai tambaya na gaba, kasan galibi likitoci ma mutane ne sukan yi kuskure. Tana yiwuwa ko shi likitan da ya je yana gani kila bai fahimci ainihin wani irin matsala ko kuma ciwo ne yake fama da shi ba, ko ya canja likita, ko kuma akwai likitan da ya kamata ya gani dangane da wannan ciwo?
Idan ya samu irin wannan abin tana yawan damu fito, likitan da ya kamata ya gani shi ne likitan kashi, wato orthopedic.
To
wanda ke kula da bangaren kashi kenan, su zai fara gani. Idan suka auna shi suka ga ba bangaren su bane, mai yiwuwa cikin bincike su za su iya gane cewa ga bangaren da ya kamata ya je domin a duba shi. Magana da suke da gaske ne, yana iya yiwuwa a lokacin da ya zo ma likitan aiki ta masa yawa, tunda wani lokaci za a ga likita bai sama da mutane 100 na jiran shi, saboda haka ba zai tsaya ya saurari mara lafiyan kwarai-kwarai har ya yi bincike ne ya zo fiye da ya kamata ba. Da ka ce ciwon kafa ne, shi hankalinsa kawai ya je ga cewa ciwon kafa ne kawai, sai ba ka kamar magani wato wanda ake ce ma analgesic, wanda za ta rage ma ciwon kafa ba tare da ya samu lokaci ya bincike ka kwarai da ya kamata ba. So wannan ma na daga cikin abubuwan da ke iya sa wato likitan bai ba da cikakken wato kula ga irin wannan laluran ba.
To akwai abin da matakin da mutane za su iya ɗauka na magance wannan matsala, tunda ana manyanta ɗin kamar yadda ka ce wannan cartilage ɗin yana shi ma yana manyanta, akwai abin da mutum zai iya yi?
ba abin da zaka yi tunda dole indai ta kai shekarun dai Allah ya ma tsawon shekaru kai ka tsufa to dole ka zaka fama da wa'annan matsalolin na ciwon baya, ciwon kafa da sauransu. Sai dai kawai wanda suke wanda ya fi damu shi ne wanda dama musayanci to suna matasan ba sa motsa jiki. So kawai zan ce abin mataki da mutane za su dauka shi ne su riƙa aikin da motsa jiki kullum da safe mutum ya fice ɗan exercise ko da cikin harabar gidan shi ne da yamma ya ɗan ƙarin exercise. Wannan motsa jikin yana taimakawa gaya wajen wato hana ko kuma rage zafin wannan irin ciwon kashin idan aka tsufa.
To abinda ya sawaka kenan sai kuma makon gobe cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a kasance lafiya.
Madalla a gaida Jummai. To yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Yau kuma za mu fara ne da sakon Ciroma mai turare Dumjiya jihar da Magaran jamhuriyar Nijar wanda ce salamu alaikum da Amurka. Hakika hukuncin da wata kotu ta India ta yanke wa Salman Khan yayi daidai da fatan zai zama darasi ga masu halaye irin nasa. Sai kuma sakon Adamu Jangirawo a Kogombe wanda ce matakin da zababben shugaban kasa mai jiran gado ya dauka na bin doka kan titi don jiran fitilu. Hakika abun ayaba ne da ƙarshe muke masa fatan alheri. Jinjina ta musamman gare ku, muna jin daɗin yadda kuke nishadar da mu cikin shirin a bari ya huce. Allah ya ƙara muku basira. Daga Yahaya Abubakar Karfi malumfashi da Sanaya Tihaya Karfi. Yunkurin da hukumomin Najeriya ke yi na cin bashin kuɗi daga wasu ƙasashen waje don biyan bashin ma'aikatan ƙasar. Wani babban kuma baya ne ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar. Sako daga Adam A. Adam Gashuwa. Sai kuma sakon Aminu Dan Kaduna Amanawa ya ce ya kamata shugabannin ƙasashen Afirka su dawo daga tunanin dawwama bisa karagar mulki domin yanzu kan magiya waye. Shi kuma Hafizu Balarabe Gusaucewa ya salamu alaikum da Amurka. Tabbas zaben da kasar Burtaniya ke gudanarwa a yanzu haka wani zakaran gwajin dafi ne ga kasashen mu na Afirka domin kai kun yadda ake neman zabe har zuwa gudanar da zaben ba tare da kashe kokiya shi ba. Daga ƙarshe sai sakon Muhammad Mai Kamiya Oje Kwatas Gombe ya ce muna kira ga masu hannu da shuni a Najeriya da su taimakawa matan da aka ceto a dajin Sambisa domin rage masu wahalhalu da suke fama da su.
Jima kafin makarkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Wani sabon rikicin siyasa a ƙasar Burundi ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya da raunata aƙalla mutane uku yayin da ake ci gaba da yin zanga-zangar ƙin amincewa da ƙudurin shugaban ƙasa Pierre Nkurunziza na sake tsayawa takara karo na uku. Shaidan gani da ido da jami'an ƙungiyar bada agajin Red Cross sun faɗi cewa rikicin na baya-bayan nan ya faru ne yau Alhamis bayan da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin shiga tsakanin masu goyon shugaban da masu adawa da shi a Bujumbura babban birnin ƙasar. Jami'an Amurka da na Saudi sun amince a tsagaita wuta a Yemen, inda faɗan da 'yan tawayen Houthi ke yi ya tilasta wa dabban jama'a tserewa daga ƙasar. A wani taron manema labarai a birnin Riyadh yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka da takwaransa na Saudi, wato ministan harkokin waje Abdel Al-Jabbar, sun ce za a yi ƙoƙarin yin jarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar a Yemen.
To madalla takaitattun labaran duniya kenan jama'a, a daidai wannan lokacin shirin namu na yanzu yake karewa, amma ku yi nisa saboda akwai shirin yau da gobe. Sannan kuma a shirin da idan mun bude layukan waya muna so ku bugo ku ga mana ra'ayoyinku akan wannan cutar sankarau din da ta addabi jamhuriyar Nijar da har yanzu ba a samu irin maganin da ake bukata ba wajen takalarta. Yanzu abin da ita Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lethes Gresham ta hada sauti ta bada umarni sai injiniyan Skip Sisk ne Bello Galadanci. Daga nan Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.